Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koda yaushe za iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Sulaiman Mumuni Barma ne yake tarban ku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarters mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shirin ne daga ofishin mu dake nan birnin Yamai. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman, tantaunawa, hirarraki da kuma wake-wake da kade-kade. To amma kafin nan, ku bari mu fara da shan labarin duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kasashe da karsa siyasantar da annobar coronavirus wadda ka iya haddasa ƙarin mace-mace, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki hukumar tare da barazanar yanke tallafin da ake bata. Da yake magana kan sukar da aka yi masa a wani taron manema labarai a Geneva, Tedros yayi kira ga kasashe da suka wuce wa siyasantar da annobar idan har ba a san a ga ci gaba da samun mace-mace. Trump, wanda ke shan suka kan rashin gaggauta daukar matakai wajen shawo kan yaduwar annobar a Amurka, ya aiki da sakon Twitter ranar Talata mai cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi sakaci, sannan ya zargi hukumar da zama yar koren China. Haka kuma ya ce yana duba yiwuwar yanke tallafin miliyoyin dalolin da Amurka take baiwa WHO. A jihar Louisiana ta Amurka, kashi 2/3 ko sulusi 2 na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar coronavirus bakaken fatar Amurka ne. Duk da bakaken jihar kashi 1/3 ne kawai ko sulusi 1 na yawan al'ummar jihar. Abinda kuke gani yana faruwa wani abu ne mai matukar ban takeici, a cewar gwamna Jambel Edwards. Yayin da ba a kammala tattara bayanai ba, wannan lamarin ya nuna cewa COVID-19 ta fi addabar bakaken fatar Amurka fiye da Turawa ko farar fatar Amurka. A jihar Mississippi kuma, kusan bakaken fatar Amurka kashi 38 cikin 100 ne, amma kuma bakaken fatar su ne fiye da rabin waɗanda COVID-19 ta kashe. Haka kuma kashi 43 cikin 100 ne yawan waɗanda coronavirus ta kashe a jihar Alabama bakaken fata ne, waɗanda su ne kashi 27 cikin 100 na yawan al'ummar jihar. Shugaban tawagar sojoji injiniyoyi a Amurka na gargadin cewa lokaci yana ƙurewa tawagarsa wajen gina sabbin asibitoci na wucin gari domin faɗaɗa sukunin yaƙi da cutar coronavirus a faɗin ƙasar. Lieutenant General Tad Somanight ya faɗa wa manema labarai jiya Laraba cewa sojoji suna buƙatar fara gina asibitocin wucin gadi watakila cikin mako guda idan har ana son kammala su kafin lokacin da yawan masu kamuwa da coronavirus zai kai makwara. Ita dai wannan tawagar sojoji injiniyoyi za ta mayar da wasu wurare 17 zuwa asibitoci a faɗin ƙasar, waɗanda za su samar da gadajen marasa lafiya kusan 15,000. Wasu wurare ma fiye da 20 za su biyo baya, kuma za su iya samar da ƙarin gadaje wajen 8,500 idan har aka kammala su. Wani fitaccen mawakin ƙasar Somalia mai suna Muhammad Ismail Hussein, da aka fi sani da suna Hodeidi, ya mutu a daren ranar Talata a birnin London sanadiyar rashin lafiya mai nasaba da COVID-19. Mawakin mai shekaru 92 a duniya ya kasance fitacce ga 'yan Somalia a yankin Kuriyar Afirka da kuma faɗin duniya tun shekara 1950, lokacin da ya fara yin wasanni a yankin baki ɗaya. Ya kasance mawaki kuma marubucin waƙoƙi a cikin tsawon shekaru kusan 60 na wannan harka tashi. Ba zan ma iya takaita gawurtaccen tarihin waƙoƙinsa ba, a cewar wanda ɗan mawakin Somalia mai suna Abdi Dar. Ya ci gaba da cewa, zan iya faɗin cewa ya yi matuƙar tallafawa ɓangaren al'adu na Somalia. An fara sauraron koken dakarun ƙurdawa galibi da ke arewa maso gabashin Siriya na neman ƙarin tallafi domin shawo kan yiwuwar ɓarkewar cutar coronavirus da kuma yiwuwar sake dawowar ƙungiyar ISIS. Duk da yake wasu kayan tallafin na jinkirin zuwa. Yankin, wanda ke zaman gida ga dubban 'yan gudun hijira da ma waɗanda aka raba su da mahallansu, waɗanda yawancin suna cunkushe a wani sansani tun lokacin da aka ci nasara akan kungiyar ISIS wanda ta ayyana kanta a matsayin daula. Yana cikin tsoro yayin da cutar ke ta yaduwa a duniya. Cuta da kuma rashin lafiya abubuwa ne da aka saba gani, amma kungiyoyin jin kai da jami'ai sun ce annobar coronavirus ta haddasa tsoro matuƙa. Har ma suna alakanta wani bore da aka yi a gidan yarin da ke dauke da mayakan ISIS da damuwa game da annobar. Daga ƙarshe kasuwannin hannun jarin Amurka sun yi sama da kashi 3.4 cikin 100 zuwa yammacin jiya Laraba, saboda gwamnatin Trump ta baiwa masu sayan hannun jari ƙwarin gwiwa ta wajen wani shirin sake farfaɗo tattalin arziki da matakin da hukumar babban bankin Amurka ke ɗauka. Har ma da matakin da Bernie Sanders ya ɗauka na kawo ƙarshen yakin neman zaman ɗan takarar shugaban ƙasa. Sanders da ya yi alƙawarin ƙara wa manyan kamfanoni haraji idan har aka zaɓe shi.
Yanzu kuma sai rahotanni. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun bada sanarwar ceto bakin haure sama da 200 bayan da wani direba ya sauke su a dokar dajin hamadar Sahara iyakar Nijar da Libya. 'Yan cilanin waɗanda galibin su 'yan ƙasashen waje ne na can killace a garin Agadez, inda suke samun kulawar musamman daga reshen hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ƙaurar jama'a, wato OEM ko IOM. Kamar yadda za a ji a rahoton da wakilin muryar Amurka Adama Garam Tamar Abari ta aiko mana.
Oscar Safari, shugaba na kungiya mai kula da bakin haure na jihar Agadez, ya yi karin haske inda yake cewa
256 migrants originaires de différentes nationalités de l'Afrique de l'Ouest.
Bakin haure 256 ne na kasashen Afrika daban-daban, yayin da 'yan tirani guda 21 'yan kasar Niger ne da jami'an tsaro suka ceto a cikin Sahara na iyakar Niger da Libya. An ajiye su a babban filin kwallon kafa na jihar Agadez. Kungiyar mu ce za ta dafa ma hukumomi don ba su kulawa a fannin abinci, ruwan sha da ma tsafta, kafin daga bisani a danka su ga kungiyar OEM da ci gaba da ba su kulawa, kafin kuma a mika su zuwa kasashen su na ainihi.
A la fin de 14 jours de quarantaine, les migrants retrouveront l'assistance habituelle.
Sai dai bakin hauren sun koka da halin da suka shiga, kamar yadda wani dan kasar Mali Amadu Sisoko yake cewa.
Inda da desambe
mai motar da ya dauko mu ya umarce mu da mu sauka, sai kawai ya arce ya bar mu a dokar dajin Sahara. Mako guda muka yi ba abinci ba ruwan sha. Ga uwar tafiya da muka sha muna sa ran haduwa da wasu
wani debure komsa,
sai kwatsam muka hadu da wata mota, suka ba mu ruwan sha, suka karasa da mu wani gari da ake tonan zinare, wato Jado. Nan sojoji suka kai mu Dirku, daga nan kuma aka kawo mu Agadez. Yanzu haka dai muna nan kungiyar OEM tana kula da mu, muna kuma son a wuce da mu kasar mu ta ainihi. Suma dai hukumomi na jihar Agadez ba su yi kasa a gwiwa ba, sun dauki dukkan matakai na kariya ganin yadda hankalin al'umma ya tashi. Dr. Bukari Mamman, shugaban tawaga ta musamman a karamar hukuma, ya nemi su kwantar da hankalinsu.
Mutanen nan da suka zo za a kai su wuri inda babu kowa, inda yau na hilin balo babu kowa, don kan za a sa su nan mun doki matakai tare da jami'an tsaro, inda babu wanda za a shiga sai dai masu aikin likita masu zuwa su diba lahiyarsu. Da mu nan magajin gari da gwamnan jihar da kuma OEM insha Allah da NDRSP kuma tare ne muke wannan aiki. To shi wannan abu ina so mutane nan talaka su gane, ba don wani abu ake yin su saboda kariya, saboda wani yanzu wanda ya zo daga wani wuri baka san irin abin da ke gare shi ba, amma inda ka sa shi wuri guda ka gani har lokacin da abin da in yana da wani abu za ka gani, in ma da bai da wani abu za a gani. To kuma abin nan mun yi shiga 'yan ƙasar mu balle wani wanda ya fito daga wani wuri, duk wanda ba don wani abu ne, firaima don a kare lafiyar mutane da suke cikin gari.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Kawo muku shirye-shirye ne na musamman daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. A Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin a duba yiwuwar rage cunkoso a gidajen gyaran hali ko kurkuku a matsayin matakin hana yaduwar cutar COVID-19. Attorney General kuma ministan shari'a na kasar Abubakar Malami shine ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a wata hira ta musamman a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Gwamnatin tarayya ta yi la'akari da haƙƙin mazauna kurkuku da kuma ganin cewa an ba su kariya ta huskar abin da ya danganci hana ita wannan annoba yaduwa. Wato a ta wannan huska dai na farko ya kamata an yi tanade-tanade na shiri na musamman akan abin da ya danganci lafiyar su, domin tabbata idan aka ga damuwa wadda take da nasaba da ita wannan cuta ko annoba an dauki mataki na gaugawa, saboda ka an yi tanade-tanade ta wannan huska. Amma abu mafi a'ala, babban tanadi wanda gwamnatin tarayya ta yi ko kuma ta dibi la'akari da shi, shugaban kasa ya ba da dama cewa dauki matakai na gaugawa na ganin cewa ainihin an yi maganin cunkoso na gidajen kaso ko gidajen kurkuku a cikin tarayyar Najeriya. Daga cikin gamammaki waɗanda shugaban ƙasa ya bayar ta wannan huska shine, na farko akwai committee da ake kira Prerogative of Mercy wanda ya ba shugaban ƙasa damar yin afuwa ga waɗanda aka yanke mahukunci a gidajen kason Najeriya. Shugaban ƙasa ya ba da umarni cewa ya amince da cewa waɗannan da aka gabatar a cikin wannan committee, wannan da aka gabatar daga wannan committee, cewa sun cancanci a yi la'akari da su ta huskar afuwa. Shugaban ƙasa ya ba da umarni na yin afuwa zuwa gare su. Wannan kenan. Bayan wannan, shugaban ƙasa har yau ya yi aiki, ya yi umarni ga ainihin kotunan tarayyar Najeriya da cewa ainihin su ɗauki mataki na ba da kyakkyawar kulawa ga shari'o'i waɗanda ke da buƙata da kulawa gaugawa, domin ganin cewa an kawo cunkoson gidajen kurkuku. Shugabannin kotuna, misali akwai waɗanda aka tsare su gidan kaso, akila mutum ana zargin shi da laifin da bai wuce shekara 5 ba, amma saboda shari'a ta kita kare ta kai shekara 10 yana gidan kurkuku ba kare shari'a ba, da an yanke masa hukunci yanke karshen shari'a, da abin da zai yi a gidan kurkuku ba zai wuce shekara 5 ba. Yau an waye gari yana shekara 6 ba kare shari'a ba. Shugaban kasa ya jayo hankali akan cewa ayi a dauki matakan da ya kamata. Shugabanni na kotuna su yi tanade-tanade na ganin cewa ire-iren waɗannan an fidda su, an yi musu afuwa akan tsari irin na shari'a.
Mun ma samu labarin cewa a cikin kurkuku akwai mata masu juna biyu masu shayarwa suna nan a cikin kurkuku da ƴaƴansu. Su kuma wani tanadi aka yi musu suma?
Har ila yau mata masu ciki da ainihin mata masu shayarwa waɗanda ainihin suka kasance gidan kaso, waɗanda sun ɗauki lokaci ko kuma ainihin sun zauna fiye da lokacin da ya kamata su zauna da a ce an yanke musu hukunci, suna cikin waɗanda shugaban ƙasa ya yi umarni cewa gwamnoni su diba da su da ainihin shugabannin ɓangarorin shari'a na jihohi su diba, domin ganin da cewa an yi afuwa a kansu. Har ila yau, bugu da ƙari, akwai waɗanda ainihin sun kasance gidan kurkuku tsawon lokaci babu ma bayani na takardu na aiki waɗanda za su ba su damar zuwa kotu, domin ba sharaɗin kai ka gabatar da kai a gaban kotu, domin bin bahasin shari'ar ka sharaɗi ne na cewa ainihin kana an kawo ka da kyakkyawan takardu. To in baka da kowace takarda amma ka ka a kurkuku, me za a yi a cikin wannan yanayi? To shi ma shugaban ƙasa ya yi umarni akan cewa a diba akan ire-iren waɗannan. Haka waɗanda suka daɗe gidajen kurkuku ka an yanke ma hukunci na shekara 5, kai shekara 3 amma ka nuna kyakkyawan halayya da nadama a lokacin da kake kurkuku, kake wa'adi na gidan kurkuku, shugaban kasa ce a diba. An kuma yi ma ainihin controller general na ainihin hukumomin correctional service an yi mai umarnin cewa a dibi ire-iren waɗannan ainihin su ma a bada recommendation, domin a bada shawara game da abin da ya danganci yafiya zuwa gare su, domin su iya tafiya gidajensu.
To baya ga wannan, akwai wani mataki kuma da aka bada umarnin kila a duba waɗanda a cikin wannan yanayi da suke ma ba su da lafiya kuma suna nan a garkame a gidajen kurkukun nan?
Waɗannan har ila yau shugaban ƙasa ya yi umarni na ainihin IDB na Kancho Kam da na ganin da cewa waɗanda yau suka cancanta ko kila ainihin mutum ne wanda aka ce yana da kansa kuma rayuwarsa tana cikin haɗarin salwanta ko kuma ire-irensu. Rashin lafiya wanda yake yayi muni yana iya jayo haɗari ga rayuwa, su ma suna daga cikin waɗanda shugaban ƙasa ya umarnin cewa a diba. So a halin da ake ciki dai gaskiya al'amari shine shugaban ƙasa ya yi umarni kan abin da dangaci masalolin kurkuku, mazauna kurkuku, na ganin da cewa an waiwaye su ta huskar adalci, an waiwaye su ta huskar jinƙai, an waiwaye su ta huskar afuwa, domin ganin da cewa an jayo kawo sauƙin cunkoso. Har ila yau akwai wasu gidajen kurkuku waɗanda za ka iske cewa an gina su kila saboda su ɗauki mutum 1,500, amma kila bai wuce mutum 500 a waɗannan kurkukun ba. Ga wasu kuma an gina su saboda buƙatar mutum 1,000, amma ya zama suna ɗauke da mutum 1,500 ko fiye. To shi ma shugaban ƙasa ya umarni ga hukumar kurkuku na cewa ainihin su dibiyuwar ainihin ɗauko wasu daga gidajen kaso waɗanda suka aka samu cinkoso, wato transfer ɗinsu zuwa wurare inda babu yawan cinkoso a cikin sharuɗa na ƙoƙarin kawo sauƙi game da abin da ya danganci ina ita annoba.
Al'umman da ke kan iyakokin Nijar da Najeriya sun fara kokawa a game da halin matsin da suka tsinci kansu ciki sanadiyar matakin rufe iyakokin ƙasashen biyu, wanda ke matsayin wani ɓangare na matakan daƙile yaduwar cutar corona. Da ni dai abin ya fara shafar sha'anin kasuwanci. Wakilin sashen Hausa a birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya aika mana ƙarin bayani a wannan rahoto.
Jama'a na kokawa a waɗannan wuraren game da rashin samun damar kutsawa da dawowa a kowane lokaci kamar yanda suka saba a can baya da ake zamne ba tare da wannan allobar ta cutar game duniya ta coronavirus ba.
Sunana Kwaci Nagalin, wanda an kai sani da Kwaskin Ironda. Gaskiya kasuwanci yana tangarda kware, yana cikin tangarda sai ya samu wata. Don like budan Najeriya loka watannin baya da suka wuce gaskiya munan wannan mun jijjiga musamman balima waɗanda a can ƙure, kuma sai aka to aka ƙara ruhe wannan sanadiyar ga matsala da ta faru ga duniya, kuma sai kasuwancin ya ƙara yi ƙasa. Kullun abin yana yi ƙasa, kuma gashi ga yadda yake waɗansu ma kana ganin kayan su sai sun zo ne saya ta, wasu su samu da za su ci, waɗansu kuma suna da abin amma har yau dai hannu na a kai ga kamfani kayan babu ciniki saboda waɗanga na ƙasa masu ɗan buga buga su samu na tuyo su te su sayi suko su sayi ga manya su te su kaima kamfani ba su da kuɗi balantana su to su sayi. Ko mu da adda sana'a dan yun kaya wadda adda saukin ci ga talaka kana ganin ga sunan gare mu abu ya yawa amma shina lalaca.
Su ma ƴan Najeriya da ke zaune a garuruwan Ilele local government da Gada local government dukkansu a cikin jihar Sokoto tarayyar Najeriya da ke kan iyaka da waɗansu garuruwa na jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya din sun bayyana mini irin yanda suka samu kawunan su a cikin wannan lamarin.
Sunana Nasiru Umar Illela, wasu kuma suna kira na Maxon. Bisa hakikanin gaskiya mu ƴan kasuwa abin bai mana dadi ba, da mun ga abubuwan sun dan fara kaya hankali abubuwa suna dan rarragewa, matsaloli suna dan rarragowa. To sakamakon kuma likiyar da Niger ta koma yi sai kuma aka sake samun matsaloli saboda abokan hulɗa sun rage shigowa. To shi a matsalolin da muka samu cikin waɗanga harkoki namu na kasuwa, danga abubuwa yanzu sun yi check babu abin da ka taya, tunda dama kasuwancin mu na ƙasa da ƙasa na muka yi. Gaskiya kaya sun tsorara musamman sefa, rashin ba su shigowa sefa ta tsada ta kai wurin 650, kaga kaya dole su ƙara hawa. Duk kayan da muke samuwa daga Niger sun ƙara hawa.
Sunana Anas mai magani wa kwandan Mahoro. To rayuwar budan nan da amfani wajen wasu, kuma wajen wasu gaskiya babu amfani. Kaga rayuwar budan nan tanan ne wani zai sa samu hanyar ci abincin sa in gudan nan tana gudu wani zai samu hanyar ci abincin sa amma kuma yanzu sai gudan ya kasance abin da komai baya gudana kasuwanci sai a hankali
Abdullahi Najeriya kaza isa hakikani wannan da mu da ku yake boda ta Najeriya mun san uwa ɗaya uba ɗaya babu dadi saboda rashin dadi ne kasuwa ta riga dai ta tsaya tsaf amma dai wanga sati yayin da mutum ka gane kasuwa ta tsaya tsaf su dubo tun daga Emela su zo nan gada nan kasuwa gada kasuwa kamar ba kasuwa take ba don ga bisa shi nan da komi da komi saboda tare wanda an kai an zahurata kamar ta tare zahurata tare nan sokuta kuma baki masu shigowa
Abdullahi mai akuya samarin malaka wallahi mu dai ba mu ji dadi ba kana alalan kasuwancin gado ya kwanta wallahi
mazan wuraren da ke kan iyakokin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya na ci gaba da ganin wannan allobar ta gama duniya ta coronavirus kamar dukan jama'ar duniya da fatan ta yayi daga doron kasa baki daya domin kowa ya koma akan harkokinsa na yau da kullum kamar can baya Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
Madalla kuna sauraron shirye-shiryen musamman ne daga nan birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Kawar da sana'ar bara daga sahun al'umma na ɗaya daga cikin kudurorin da hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu ke fatan cimma a kasashe masu tasowa ta hanyar ganar da jama'a mahimmancin sana'a ko aikin yi koda kuwa abinda ake samun bai taka kara ya karya ba abinda shirin zai mai da hankali a kansa kenan a yau kamar yadda za a ji a tantaunawar da ta hada wakilin muryar Amurka a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da Alhaji Yahaya wani tsohon tela tsohon manomi wanda ke kasuwanci a yau a tsakanin Duwala da wasu kasashe makwabta
shi abun a zuciya yake zan tafi tun daga Kusuri har zuwa Duwala kwana biyu dare da rana zaka tafi a hanya wallahi zan tafi daga Kusuri har zuwa Kano har Lagos wasu in suka gani ma suna mamakin cewar wannan ga yanda yake kuma dan kasuwa kaza kaza suna mamaki to ya kamata a ce mutun ya zamanto yana da wadatan zuci ina kira ga duk mutanen da suke da irin wannan matsalolin ya kamata a ce su nemi na kansu saboda yau in aka ce ne wani ne zai baka to gaskiya kana tare da wulakanci kai kana nan a kasa ne kawai babu irin sana'an da mutum ba zai iya yi ba in baka da kafa akwai sana'o'in hannu zaka iya zauna kai aikin takalmi ne ko na dinkin ne ma akwai harkan da zaka yi shi da hannu in baka da hannu ne ma akwai harkan da zaka yi shi da kafa kai akwai ma wani abin da zaka sa wani ya yi maka mutane sun dauka cewar na kasa wai kawai shikenan kai taka ta kare in Allah bai yi ka yanda mai lafiya ba kaman muta sauran jama'a kai kaman kawai shikenan kai Allah ya yi ka a baya ne abinda zan kira mutane cewar in dai suna nan mutun da ran shi ba mutuwa yayi ba to na kasa wannan ba wai mutuwa bane ba saboda yanda Allah ya ga dama yayi ka haka kowa kuma ba wanda yafi karfin haka ba wanda zai wuce hakan saboda mun gansu da yawa wanda su ga suna da lafiyan su karshen rayuwan kuma sun zama wani abu in ka gansu yayi maka gode ma Allah kai abinda zan kira su dage su nemi na kansu bara ba sana'a bace saboda duk wanda zai kasance cewa zaka yi roko ne a baka kana tare da matsala kuma gaskiya kullun kana nan kaskance mutane ma za su kika ko kuma kaga mutane suna yamanka
to Hajiya me zaka fada wani jan haka da kai kuma gwamnati wajen taimakawa na kasasun irin ku
a nan Kamaru naga wa'ansu kam gaskiya suna kokarin taimakawa ma masu matsala irin wannan to da sauran kasashe mu na Afirka da yawa naga akwai masu taimaka amma muna fuskantar matsaloli da dama saboda tsangwama ko su abubuwa ta fannin gwamnati musamman a Kamaru akwai masu na kasa da yawa wanda gaskiya ba su da gata a Kamaru saboda wala gwamnati wala jama'an gari ba su dauke su a matsayin mutane ba. Ya kamata a ce gwamnati ta tausaya, dukan mu yan kasa ne, muna da haƙƙi kuma yanda kowa yake da haƙƙi, musamman aka ga mutum yana da hazaka wajen kasuwa ko karatu ko sana'a, yana da kyau a tallafa mashi. Kuma yana da kyau a kullo da wasu kungiyoyi, buɗe wata gidauniya wanda ya kasance cewa a rinka tallafa ma masu irin wannan halin, saboda me a tsaftace gari ainihin a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, saboda su ma ƴan ƙasa ne kuma suna nan suna barace-barace na wannan wulaƙanci ne a gare mu. Saboda me yasa nake wulaƙanci ne, in ka je ƙasashen Turai, ƙasashen Laraba wannan inda aka ci gaba, ba za ka ga irin wannan ƙasƙancin ba. Gaskiya sai a mu a nan, in ka je wancan ƙasashen kuma suna da su fa, ba wai ba su da su ba, za ka gansu suna guragu, za ka ga suna jan manyan motoci masu tsada, za ka gansu ogogi ne ga sunan masu hali masu ƙarfi sosai, ka gane ba, to me ya kawo kan, saboda zuciyarsu ba ta mutu ba, amma mu zuciyarmu ta mutu. Kuma su gwamnatin su ƴan gata ne a wajen gwamnati, su masu wannan matsalolin a can kam su kan ƴan gata ne, sun fi kowa ma gata a ƙasa. To amma mu ƙasashen mu na Afirka, wato ba za tallafa mana, ba su dauke mu a matsayin mutane ba. Kuma in zaɓe ya tashi za a dauke ka, za a ce ka yi zaɓe saboda ana son ƙuri'anka, amma kuma in an ga kai ma kana da naka bukatan, ba za a tallafa maka ba. To yana da kyau a ce gwamnati ta san cewar mu ma yanda kake da ƙuri'a ɗaya, wannan ma ƙuri'a ɗaya gare shi, kowa zaɓe zai yi. Yana da kyau a ce duk gudunmuwan da wani mai lafiya zai bada, wanda bai da lafiya ma zai iya bada wannan gudunmuwar, saboda abun ba aikin ƙarfi ba ne, kuma ba harkan ina fatan Allah ya azurta ni, Allah ya hore mani da abin da zan taimaka ma wa'ansu, kuma ina da buri zan kafa gidauniya insha Allah wanda za mu taimaka wa marasa ƙarfi da marayu, su ma za mu iya sa su ciki, marayu da kuma matan da mazajen su suka mutu suka bar su, duka harkan duka cikin matsala ake.
To masu sauraro, nan wannan tantaunawa ke kammala, sai a wani makon za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Muhammad Awal Garba da bakon shirin na ƙasa Alhaji Yahaya Gurgu na ƙasar Kamaru, muke ce da ku sai an jima.
To yanzu lokaci ne da Ridwan Muktar Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Da babban jaridan kasar Ghana The Daily Graphic da mu so masharhin jaridun na yau, babban labarin ta ko shine mun yi farin ciki matuƙa, shugaba Yakubu Ado ne ke fadawa ma'aikatar kiwon lafiya haka. Jaridar ta ce shugaba Nanaru Danko Akufo Addo a madadin kasar gabaki daya ya isar da godiya ga duk ma'aikatan kasar gabaki daya da ci gaba da sadaukar da kansu da suke ciki dangane da yaki da cutar coronavirus. A wurin wani taro da shugabanni na kungiyar likitocin kasar Ghana a ranar Talata, shugaban ya nuna cewa manufar wannan taro shine mu bari kusan irin gamsuwa da jin daɗi da muka yi kasar baki daya dangane da irin aiki da kuke, kuma muna himmanta ku a wannan matsayi da ku daɗa ƙara ƙaimi a aikin ɗin da kuke. Ita ko jaridar Guardian Times wannan labarin ta rawaito za a faɗaɗa haramcin fita na makonni biyu ko kuma a'a ƙasar Ghana a tsaka mai wuya, yayin da take jiran sakamakon mutum 19,270 da aka gano sun yi hurɗa da waɗanda suka kamu da cutar. Jaridar ta ce gwamnati mai yiwuwa ta faɗaɗa wa'adin haramcin fita da nan makonni biyu gaba, da ko kuma ta gabatar da wasu sabbin matakai dangane da yaki da cutar coronavirus wato COVID-19 a bisa la'akari da sakamakon kimanin mutum 12,384 daga mutum 19,276 waɗanda aka gano ta yin sawun waɗanda suka yi hulɗa da su masu cutar ta coronavirus. Bauniya ke jagoran tawagar da ke yaƙi da cutar COVID-19, jaridar Daily Guide kenan ta rawaito wannan, kuma ga abin da take faɗi. Ministan labarai Kojo Okon Nkrumah ya bayyana cewar mataimakin shugaba Dr. Mahmud Bauniya ne ke shugabanta tawagar da ke yaƙi da cutar coronavirus a nan ƙasar Ghana. Ministan ya faɗi haka ne lokacin da ya sadu da 'yan jarida nan a ranar Talata domin bayyana musu irin lamarra da ke gudana a yakin da ake da yaduwar wannan cuta wato tawagan na yakan cutar ta COVID-19 san hada da manya ko kuma kusoshin shugabanni ne waɗanda ke yaki da wannan cuta mai yaduwa kuma suna saduwa ne da'iman karkashin shugabankin mataimakin shugaban kasa domin nazarin cigaba da irin kalubale da ke akwai. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da haka kuma muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule Mumuni Barma ke muku ban kwana daga ofishinmu na birnin Yamai. Ku huta lafiya.